daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM da Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma su baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu za ku ji cewa rautani daga jihar Bauchi na cewa Allah ya yi wa sarkin Katagum na 11 Alhaji Muhammad Kabir Umar rasuwa.
Ya rasu ya yi shekara 37 a cikin mulki, an haife shi a hijira 1929 ya kuma gaci da mama.
Muna dauke da karin bayani. Sannan Jummai Ali na tafi da shirin tsuntsiya madaurin kidaya kana Ibrahim Kalmasi Garba. Shi ma zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa. Muna kuma tafi da labaran wasanni amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Mazuware assalamu alaikum. Akalla mutane 6 ne dauke da makamai na yan awarin kasar Kamaru su da dan sanda guda aka kashe. Yayin da wasu da yawan mutane suka samu rauni a garin Manfi, daya daga cikin bangaren da ake magana da harshen Ingilishi na kudu maso yammacin kasar Kamarun. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da aka kaiwa wani shingen soja da ke garin nan Manfi hari. An kai wannan harin ne bayan da wata wagar Najeriya ta musamman ta tabbatar wa kasar ta Kamaru cewa za su haɗa hannu domin yaƙi ta'addanci a wannan wuri. Dama kasar ta Kamaru ta jima tana kokawa akan yadda yan awarin suke amfani da bakin iyakar Najeriya a matsayin wurin atisayensu. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindzeka, ya ce ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar Isa Chiroma ya ce dubban matasa ne dauke da makamai da suka hada da bindigogi, aduna, kwari da baka suka kai wa 'yan sandan da ke yankin na Manfi hari da daren ranar Alhamis din da ta gabata. Chiroma ya ce sakamakon hakan ne 'yan sanda guda ya mutu, kana 5 daga cikin maharan su ma suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni iri daban-daban. Ya ce 5 daga cikin maharan da aka kashe sun haɗu da ajalinsu ne ko lokacin da jami'an tsaro suka mai musu da martanin harin da aka kawo musu kusan su 200 a garin na Manfa. Prime Minister Iraqi Haider al-Abadi ya faɗa yau Asabar cewa yakin da aka kwashe shekaru 3 ana yi na kokarin ganin an fatata giyan kungiyar IS, ana iya cewa ya cimma nasara kuma ya zo ƙarshe. Ya ce yanzu haka sojojin na Iraki su ne ke da cikakken ikon bakin iyakar Iraki da Siriya, don haka ya ce yana farin cikin bayyana kawo ƙarshen wannan yaƙi da Daesh. Abadi yana magana ne a wajen wani taron ƙungiyar da 'yan jarida suka shirya a Bagadaza. Wannan labarin na shugaban Abadi yana zuwa ne kwanaki 2 bayan da ƙasar Rasha ta bayyana cewa ta shawo kan ƙungiyar ta IS da ke cikin Siriya, wadda damar sojojin da take mara wa sojojin Siriya baya. Gwamnatin kasar ta Iraki ta ce wannan nasarar yana nufin cewa yanzu sojojinta ne ke da ikon kudancin kasar haɗi da bakin iyakar Iraki da Siriya. A wani lokaci can baya ƙungiyar IS ce ke riƙe da kusan kashi 3 cikin wannan wurin na Iraki tun a lokacin shekarar 2014, inda ƙungiyar ta zame babban barazana ga Iraki, kasar ta Iraki a wannan lokacin. Amma cikin shekaru 3.5 da suka gabata, kasar ta Iraki da goyon bayan sojojin da Amurka ke jagoranta suka shiga kasar kungiyar ta IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwiwarsa ta yi sanyi a lokacin da yake jawabi wajen bikin buɗe cibiyar ad na kayan tarihi na masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da aka yi a Jackson da ke Mississippi, inda ya jawabin ya ba wa tsoffin shugabannin kare haƙƙin bil'adama irin su Major Eva da Reverend Martin Luther King Jr. Sai dai kasancewar shugaban a wannan wurin bikin ya haifar da rudani cikin masu sukan lamirinsa, abinda ko suke cewa shine shi da ya rurrubuta wutar nuna bambancin launin fata a nan Amurka, kuma yanzu shine yake ba waɗanda suka fice da wannan bakala ada. Wannan lamari dai akwai daura kai. Daya daga cikin masu wannan ra'ayi ko sun hada da dan majalisar dokokin Amurka John Lewis, wanda da farko aka shirya zai yi jawabi a wajen wannan taron amma Kuram sai ranar Alhamis ya ce ba zai halarci taron ba bayan da ya samu labarin shugaba Donald Trump zai halarci wannan taro sai dai Trump bai kamba ma taron ba a wajen jawabin nasa wanda suka halarci taron ko sun hada da matan margaye Eva da kuma Ben Carson wanda yake shine sakataren harkokin gidaje da muhalli a gwamnatin ta Trump da ƙarshe yace muna matukar godiya ga waɗanda suka samu wannan damar halartar wato wannan biki shi ko ana jawabin gwamnatin jihar ta Mississippi Phil Bryant wanda dama mai goyon bayan shugaba Trump ne kuma shine ya gace shi wajen wannan taron yace wannan wata babban rana ce ga dukkanmu dake nan wurin yace halartar wannan bikin bude wurin adana kayan tarihin yan yakin neman yanci zai zanyo hankalin duniya kuma ya karawa wannan cibiya kurjini kwarai da gaske
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC Rotani daga jihar Bauchi Najeriya na cewa Allah yayi wa mai martaba sarkin Katagum Alhaji Muhammad Kabir Umar rasuwa Sarki Kabir ya rasu ne bayan ya kwashe shekaru 37 akan karagan mulkin wannan masarauta Wakilinmu Abdulrahman Muhammad ya tattauna da ɗaya daga cikin ƴan majalisar masarautar ta Katagum wanda ya fara da gabatar da kansa
Sunana Usman Mahmud Abdullahi garaje ma Katagum hakimin Katagum kuma ɗan majalisar sarkin Katagum
mun samu labarin Allah ya rasuwa ma shi Alhaji Muhammad Kabir Umar ko za ka ga mana takaice game da wannan rasuwa da aka yi
na daidai a Allah shi kansa Allah ya masa rahama ya rasu ya yi shekara 37 a cikin mulki an haife shi a hijira 1920 ya kuma ga tsada mama to an kuma zanna da shi lafiya cikin ne mai san yan uwansa san talakawansa sauransu na haka muna cikin takaice rashin sa da cewa dai kowa dole da rasa shi zai fatar Allah ji kansa sorry sorry
kamar ya rasu a gida ne ko kuma a asibiti ko dai
a yi ya rasu a gida ne ya rasu a gida bayan ya yi kamar shekara goma
shi ne sarkin Katagun na nawa
shi ne na 11 50 Allah ya musu albarka.
Amin. Da ƙarshe kaman wace za a yi janazan sa ne?
Gobe Allah da za a yi janazan sa azare karfe 11 na safe. Sannan za a kai shi da kike kaiwa sarakunan mai da aka fara tuta a cikin Katagum. Anan ake kwantar da sarakunan. Anan shi ma kuma ya bar wasiya a kai shi.
To Allah ubangiji ya karɓi bakuncin sa ya kasance yana cikin nan.
Amin. Allah ya saka da
shi. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce
to sai mu ce Allah ya ji kanshi kuma kyautata ta mu idan ta zo yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin mu na gaba
dan tsiya madaurinki daya Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya Gwamnatocin jihohi da na tarayya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da yunkurin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa tsakanin al'umma a ci gaba da wannan yunkuri Na baya-bayan nan shi ne taron samun zaman lafiya da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corruption Free Society da Turanci ta shirya a Gembu da ke ƙaramar hukumar Sardauna a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya halarci wannan taron daga cikin tsaraba da ya samarwa wannan fili na tsintsiya madaurinki daya. Har da furucin da Dr. Muhammad Lawan na Jami'ar Jihar Nasara da ke Kebbi yayi inda yake cewa
to addini ne babu yau yasa muka kasa zaman lafiya kai musulmi da kake wa kanka ikrarin kai musulmi ne ka tashi kana fada da dan uwanka kana kashe shi ba tare da yayi maka wani laifi ba menene musuluncinka kai Krista da kake tsoyatu kuburin cewa kana zuwa church kana bautan Allah ka dauki Yesu dan Allah ka tashi kana tashin hankali abin da Yesu ya koya mana kenan Yesu ya ce idan an mare ka a gefe daya ka bada kuma tu daya ƙara maka menene ma'anar wannan a zauna lafiya idan muka ci gaba da cin junanmu ku gaya mun saboda Allah yaushe tattalin arzikin mu zai ci gaba yau idan tashin hankali ya zo za a rasa rayuka za a rasa amfanin gona za a rasa shanu da sauran dabbobi da ake kiwo babu abin da ba za a rasa ba kai hatta har kai iyalinka ba za ka iya yi ba abin da za ka ci gashi an dafa an kawo maka ba za ka iya ci ba menene amfanin tashin hankalin da kake kawowa babu sai aka ce to tunda mun ce muna son zaman lafiya mu fara da tambayan kanmu miye ne zaman lafiya din kowa yana son zaman lafiya amma mun tabbatar mun san abin da ake nufi da zaman lafiya to anan idan muna so mu sani zaman lafiya yana da fuskoki guda uku kuma fuskoki uku nan dukkan su sun yarda da juna duk wanda yace yaki dayan su to bai nemi a zauna lafiya su wadanne ne fuskoki uku da farko tukuna idan ana zaman lafiya akwai kwanciyar hankali hankalinka zai kwanta zaka natsu inda zaka iya ci gaba da harkokin da ka sa a gabanka zaka iya neman arziki zaka iya neman abinci ka kawo gidanka ka baiwa iyali kai kanka zaka kwanta a gidanka kai bacci cikin natsuwa don ka san baka da wani damuwa akwai rashin tarzoma akwai rashin yaki menene rashin tarzoma ko rashin yaki baka tunanin akwai wani namen yana fake a wani wuri yana jiran ka fito ya kashe ka baka tunanin akwai wani wanda ya rike ka a zuciyar shi da gaba saboda haka yana son ka zo ku yi tashin hankali da shi ko kuma yana nan yana kulla maka wata makarkashiya don ka samu kasawa a rayuwarka sa'an nan akwai zamantakewa na tare cikin lumana mutumin da ke makwabtaka da kai ka tabbatar yana kaunanka kai ma kana kaunan shi idan dan shi yayi laifi zaka kama dan nan ka hore shi idan ya zo yaron yayi kuka zai kara mishi wannan shine abin da mu muka tashi muka gada tun daga iyayenmu ni da kaina da ke magana abin nan ya same ni wani makwabcin mu dake shuka lalle a kofar gidan shi nazo zan wuce ina yaro ya kan na kama ganye kwaya biyu na zarge ya same ni yayi mun bulala na dawo gida ina kuka mahaifina ya tambaye ni me ya same ka nace mishi ai wani ne dake ni sai ya wani eh shine dake kai sai ya shiga daki ya dako dorina yace mu je same shi ina san munna za ta rama mun dukan da kai mu muna zuwa sai ce mishi kai sallah yace na mun ya jira kai ne ka ba yaro yayi laifi baka dake shi sai shi ba har ka bar shi yazo gida yana iya fada ga dorina ka kara mishi ko kuma ni in maka wannan shine zama na lumana wannan shine zama na makwataka wannan shine zama na kar na kasa na tarayya wanda idan an same su su uku nan da nayi magana ba yadda za a yi a samu tashin hankali kullum muna cikin zaman lafiya kuma muna fatan Allah ya kara mana
Dr. Muhammad Lawal kenan na jami'ar jihar Nasarawa a wajen taron da aka yi a Gembu akan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin kabilu shi kuwa DPO na Gembu SP Alabura Idris Dangi cewa yi
lokacin da nazo Sardauna local government a matsayin na DPO na tara mutane amma abin da na gani a cikin dakin taron kabila daya na gani kabila daya in the sense sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a sai ƴaƴan mutum daya ne to me yasa suke fada me yasa ba za su yi zaman lafiya ba sai na tambaye su me yasa ba za ku yi zaman lafiya ba tun da ku ƴaƴan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu Sardauna local government to don me muke yadda wasu kalilan a cikinmu waɗanda ba su kai ƙwayan tsintsiya uku ba su zo da yawan mu nan da muka ɗaure kanmu muka zama ɗaya suka ce sun fi mu iya tsara har suka mai da kanmu muna haɗa junanmu muna faɗa muna kashe junanmu bayan mun san cewa ni kambu ne zan auri kaka ni ba fulatani ne zan auri mambila gari ya waye muna cin abinci tare muna suna tare muna jana'ida tare muna gayya tare amma sai gari ya waye na ɗauki makami kai ma ka ɗauki makami ka fa muka fara sauraron junanmu ba abin kunya bane dole mu gaya wa junanmu gaskiya Allah ya yi mu don mu zanna wuri guda ne da ya ga dama idan duka muka kwanta washe gari sai mu tashi duka muna yaren kanmu koko idan ya ga dama yau mu kambune ga mambila ga fanzo ga filani sai ya mana samaki mu ba zan fanzo ba zai cross ba wurin kambu haka musulma ba flata ne ba zai tsallaka wurin mambila ba amma Allah bai haka ba saboda ya san dalilin da yasa ya bar mu tare abinda ke damun mu mostly shine jita-jita idan ba mun kawar da wannan abin ba wallahi mun rika ci gaba cikin damuwa bara an bada misali akwai lokacin da aka kira ni aka gaya mun ana da damuwa amma guroje akwai damuwa tifi akwai damuwa guroje mu je da ƴan sanda nake kai kai ne mun magana nan kai har tara zan fara kulle ka kafin na je guroje yana kira ana kira ana kira chairman na local government yazo yace DPO mu je guroje an ce akwai damuwa nake honorable ba damuwa amma saboda in kwantar masa da hankali na bi shi muka je guroje da muka je guroje ba damuwa sai aka ce a damuwan baya ba guroje bane a tungan laggare sai muka ce idan muka je gaba daya zai kawo damuwa mu tura ƴan sanda su je wurin aka tura ƴan sanda biyu fararen kaya suka je suka sami jauro da harro suka ce ban san ma ana wani damuwa ba to kaga jita-jita misali da ba a yi amfani da hankali ba wanda zai ji ana damuwa a nan cikin gyambu zai ɗauki makami ana kan kashe ƴan uwanmu a guroje mu ma mu rama daga ƙarshe ba za a samu wa aka kashe ba amma idan muka yi amfani da hankalinmu na matsayinmu na mutane wadda Allah ya halice mu da tunani da hankali da hangen nesa duk mutumin da zai kawo mana jita-jita to sai mu yi amfani da hankalinmu domin kuwa yawanci lokacin da damuwan nan ya fara ni na fara zuwa a an operational officer an guroje wallahi jita-jita ya sa aka je ana kakkashe mutane a wasu wurare saboda za a gaya mambila ai an gama da mambila a an guroje me zai faru shi can ba zai ji ba zai bincike ba ya dau makami a'a an gaya fulani an gama da fulani an guroje kafin ka hankara a cikin lokaci kankani ko ina ta ruɗe
abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhakaya Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
to ga da Jummai yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 14 yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum mai saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zarci Kano a karo na farko tuwawansa mulki a 2015. Jihar Kano dai ta ba wa shugaban kusan kuri'u miliyan 2 a zaben. Ita ko babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP na babban taro na zaben sabbin shugabanni. Tana mai amsar bakuncin Atiku Abubakar duk da ba zai kada kuri'a ba a taron amma zai yi jawabi. Hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta damƙe wani dan Enugu da hodar Iblis kan hanyarsa ta tafiya India. Hamisu Lawal shine komandan hukumar NDLEA a filin saukan jiragen sama na Abuja.
Daga nan za mu gurfanar da shugaban kuliya.
Babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin garan Bawul ga sashen yaki da fashi TAS yau bayan korafin jama'a na rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da cin hanci da rashawa Yusuf Bature makiyayi na daga masu korafi
in ka bada kuɗi kuma ashe ka je ka dawo ta ƙarshe maganan zai watsa ba za a gane komai ba
yayin da aka samu akasin harin ramuwar gayya daga Fulani kan ƙauyukan kabilar Bacema a jihar Adamawa kotun Abuja ta saki tura Maryam Sanda gidan yarin Suleja don ci gaba da tuhumar kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Pastor Musa Muhammad daga Kaduna ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka, wanda kamar yadda aka sani a rayuwa ta da ya kamata jawo hankulan mutane musamman a yankin arewacin Najeriya.
Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashewa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu. Don haka, ya ku masu sauraron mu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. Idan kunne ya ji da ki ya tsira, da fatan Allah ya samu dace.
Shi ma Pastor Musa ya ce ya kamata shugabanni su kawo canjin da ake bukata.
Shugabannin musulma in ba su yi canji ba, akwai lokacin da za a canza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabannin sun sa tsoron Ubangiji, sun kuma sa tausayi da cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya, ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ci gaba. Ina kira musamman ga gwamnoni, an yi gwagwarmaya, Ubangiji kuma ya ba ku nasara, ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara, gashi yau ku ne shugabanni, za ku kawo da son zuciya, da ƙabilanci, da tafarkin addinai. Kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba, musulmi naka ne, Kirista naka ne, mai bautar dodo naka ne, everything kowa naka ne a cikin titejinka, ba bambanci. In kun yi haka, Ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi, domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su fita ma bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su koma wancan addini, zai juye su koma wannan addini. Amma da kishi da ƙabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayinka. to dan haka gwamnati ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura muku ido suna sa muku ido suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama cikas a cikin sha'anin mulkin kasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban kasa da shi da jama'a sa da ɗan majalisa yanzu fa kallura ko ma sama ku duk shirye-shiryen da za ku duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji shugabanni ku sa ido ga kananan shugabanni wa'annan in kun mika musu na abu suna handama ku sa ido ayi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙin jama'a a nashi bangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shine abin da zai taimaki shugaban kasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukuma dake Najeriya lokaci yayi wanda za a cewa kasar mu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi general ubangiji zai taimake shi general ubangiji zai karfafa shi ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma bai gem marasa kyan ma wannan karo su zama mar
Allahi wahidu
haka to nan muka kammala shirin mu na jawabai daga tawon arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
kuma da rahotanni daga Abuja na cewa babbar jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ta kammala zaben shugabanninta amma ana kan kidaya kuri'u a yanzu haka yanzu ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Wurin da ɗan wasan FIFA Aces na Najeriya Gano Turo ya bar kofa a bude ga mai tsaron gida Vincent Inyama domin ya kasance a cikin kungiyar da za su fafata gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar Russia wasu rahotanni sun yi hasashen cewa tsohon captain din na Super Eagles wanda ya bayyana yin murabus daga bugawa kasar sa wasa a watan October shekara ta 2015 yayi matsayar cewa ba zai dawo ba to sai dai ro wanda yanzu haka yake cikin kalubale sakamakon rashin lafiyar da aka gano mai tsaron gida da ya zaba Kal Ekeme yana fama da shi yace Inyama na da damar dawowa idan yana da bukata mai magana da yawun kungiyar ta Super Eagles Toyin Ibitue ya sheda wa manema labarai cewa ro yayi wata tattaunawa da Inyama wacce ke karfafa gwiwa a Ingila mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea Antonio Conte ya bada kari a fafutukar kungiyar na kare kambin gasar Premier sakamakon kashin da ta sha a gidan West Ham da ci 1 da nema a yau Asabar wannan kashin da ya shine na farko da Chelsea din ta sha a cikin wasanni 8 na gasar lamarin da ya bada tazarar maki 11 tsakanin ta da Manchester City da ke jagorancin teburin gasar a bangare daya kuma kungiyar Tottenham ta kawo karshen kamfar nasara a wasanni hudu inda yau ta lallasa Stoke City da zunzurutun ci 5-1 a sauran wasannin da aka fafata na gasar Premier a yau Burnley ta doke Watford da ci 1 da nema Swansea ta doke West Brom ita ma da ci 1 da nema yayin da Crystal Palace ta yi kunnen doki da Bournemouth da ci 2-2 a halin da ake ciki kuma hankali ya karkata a gobe Lahadi inda za a yi karon battar karfe tsakanin Manchester City da Manchester United City din ce yanzu haka ke jagorancin teburin gasar ta Premier inda yanzu haka suke fafutukar kafa sabon tarihin nasara a wasanni 14 a jere Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma ga labarai a takaice
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗa yau Asabar cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na kokarin ganin an fita taken kungiyar IS ana iya cewa ya cimma nasara kuma ya zo ƙarshe yace yanzu haka solution suna na Iraki suke da cikakken ikon baki akan Iraki da Syria
to a gaida kai ladan masu tsaro da aka muka ƙarshen shirin nan baki da yau amma idan Allah kan gowa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shiri baki ɗayan sa kamar da kuka ji sai injinin mu John Ellison da ya daidaita mana sautukan Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC